ويوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجهدوا أغرين جماوة أفاجأ من مرتبة تركين جماوة الله تعالى مسلاتيا mun haduwa nan a bisa gayyatar da ɗan uwanmu aminimu a Sheikh Aliyu Sa'idu Gamawa yi mana domin mu taya shi murna na aurar da ‘ya’yansa da ya yi maza da mata domin bayyanar da godiya wa Ubangiji Subhanahu wa ta’ala a bisa wannan ni’ima ta aure. Muna fatan Ubangiji Subhanahu wa ta’ala ya sa albarka a cikin auren kuma ya bada zaman lafiya da zuriya ta gari. Wannan abu domin ba. Kana yi ƙasa da yawa. Da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa arba'un in kunna fika fada alaika ma fataka minad dunya adawul amana wa sidiqul hadith wa husnul khaliqa wa ifatun fi duma. Abubuwa guda hudu idan ka same su kar ka daga hankalinka idan wani abu na duniya ya kuduce maka. Idan amana gaskiyar magana, kyakkyawan ɗabi'a da kuma cin halal. Mutane da yawa sun ɗauka duniya cewa ita ce a gaba, ko wani abu ne na a zo a gani, wanda ka samu dukiya ka tara da gidaje da abun hawa shi ne ka samu wato ainihin jin daɗi na rayuwa. Alhalin addini shi ne babban jin daɗi na rayuwa ta duniya. Shi yasa idan muka bibi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga yana karanta mana sha'anin duniya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake karanta sha'aninta. Sannan yana nuna mana wasu abubuwa na addini wanda idan mun riƙe su za mu ji daɗin rayuwar duniyar mu. Wannan siffofi guda hudu kyawawan ɗabi'u ne waɗanda idan ka siffantu da su, ko da ka rasa mulki ko ka rasa kuɗi ko ka rasa wani abu na duniya, ba zai sauye maka jin daɗin rayuwarka ta duniya ba. Domin duniya tana da daɗi ne kawai ga wanda yake da addini, amma dukkan wanda bai da addini a zahiri ne kake gani yana jin daɗi, kuma shi ma yake tunani yana jin daɗi, amma a baɗini haƙiƙa ba jin daɗin rayuwar yake ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Duniya shirme ne, abin da ke cikin ta shirme ne, sai dai malami ko mai neman ilimi ko ambaton Allah da abin da ya yi jiɓinci ambaton Allah, wato shi ne addini gaba ɗayansa. Inan duniyan tana samun kima ne idan akwai addini a cikinta, amma idan babu addini to ba ta da wani kima kuma ba ta da wani jin daɗi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cewa rike addinin mu shine more rayuwar duniya kuma shine jin daɗin duniya gaba ɗaya. Domin babu wani abu mai daɗi a duniya kamar kwanciyar hankali da samun nitsuwa a rayuwa. Ubangiji ta'ala yake alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum,
alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub.
Ubangiji ta'ala yake waɗanda suka yi imani zukatansu na nitsuwa ne da ambaton Allah, ba yana nitsuwa bane da samun wani abun duniya. Allah ta'ala yake ku saurara ku ji, da ambaton Allah ne zuciya take nitsuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka'o'in al-fajr wato raka'a biyu nafila, raka'a biyu da ake yi kafin ayi sallan asuba sun fi duniya da abin da ke cikin ta. Wato ka samu ka yi su ya fi a baka duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya. So da haka a ce idan babu addini kuma babu rayuwa, babu kwanciyar hankali, kuma babu nitsuwa. Ko da ka samu abun duniyan ba za ka ji daɗinsa ba, ba za ka more shi ba. Daga cikin abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya akwai mace a ciki, amma macen sai ta zama ta gari, kamar yadda manzo Allah ta sama yake cewa ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-saliha. Duniya akwai jin daɗi a cikinta, amma fi alkhairin jin daɗin duniya shine ka samu mace ta gari. To mace ta gari ko talaka ma yana iya samun ta. Idan abun da fi komai daɗi a duniya shine aure, ka auri mata ta gari, ba sai duniyan ba wani abu bane. Domin talaka yakan samu mata ta gari, kuma wadatai ya zama matarsa ba ta gari bace. Shi kullum cikin bala'i yake, cikin masifa yake. Shi kuma talaka yana cikin kwanciyar hankali saboda ya yi sa'a ya auri mace ta gari. Sannan duniya bayin Allah na gari, waɗanda suka fahimce ta sun gane cewa ba wurin zama ba ne. Sun gane cewa ba wuri ne da za ka miƙe ƙafanka ba, sai suka jefar da ita bayan bayansu, sai suka rungumi addininsu. Kamar yadda wani yake cewa inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal al-amali fiha sukuna. Yake daga cikin al'umma akwai bayin Allah na gari, akwai bayin Allah wanda Ubangiji ta'ala ya zaɓe su masu basira, suka duba duniya suka ga ba komai bane, sai suka tafi, sai suka ɗauke ta a matsayin kogi, kamar kana cikin tafiya ne kogi ya zo ya tare hanyarka da ruwa. Suka ga babu dabarar da za su yi face su haye wannan kogi, sai suka ɗauki duniya kogi ne, suka ɗauki kyawawan ayyuka, suka zama su ne ainihin wato jirgin ruwa wanda zai tsallakar da su wannan kogin su je inda za su je. Dukkan wanda ya zo duniya nan wani wuri ya fito bai san ma ina ya fito ba, sannan wani wuri ya ce kara shi ne lahira, rayuwar da ba za ta ƙare ba. To da haka duniya mun zo ne na ɗan lokaci, kuma za mu tafi mu batta kamar yadda wasu suka zo suka yi zamani su suka tafi suka batta. Ala innama ad-dunya kamanzili rakibin anaku ashiyan thumma fi subhi rahilu. Duniya kamar kana cikin tafiya ne, sai ka samu ɗan wani wuri ka sauka ka huta ko ta gindin bishiya saboda ka gaji, ka ɗan yi bacci gari na wayewa ka ci gaba da tafiyarka. Da duk wanda yake rayuwa ta duniya haka ne. Amma mutum da zai gane ba sai ya je lahira, in ya je rayuwa ta dindindin nan ne zai gane cewa wato duniyan ba komai ba ne. Shi yasa idan aka ce maka ga wasu kyawawan ɗabi'u sun fi duniya, duk abin da ya kubuce maka na duniya in ka kalli kana da wannan za ka ga ba komai ba ne. To wannan idan ka san menene kiman duniyan a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Manzo Allah ta sama ce law kanati ad-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'udha lama kafira minha shurbat ma'i. Da duniyan nan kiman ta ya kai fuffukin sauro a wajen Allah ta'ala, da kafiri ba a bashi makwalwa ruwa na ɗaya sha ba, makwalwa ɗaya na ruwa sha ba. Amma tunda duniyan ba komai ba ne, sai aka ba wa kafirin dukiya, suka fi ma musulman arziki, suka fi musulman ci gaban rayuwa saboda ba komai ba ce, wani abu ne wanda yanzu nan dai zuwa take kaman mafarki ko da haka ka rike Allah subhanahu wataala ka rike addininka ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jin dadin rayuwa ta duniya da kuma jin dadin rayuwarka ta lahira gaba daya kar ka yadda duniya ta rude ka ubangiji subhanahu wataala yana cewa mal hayatud dunya
وَمَنْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
الله تعالى يقول رأيو الدنيا باقوم من فاتح دين دائن ميروئي زي روتك لحناك الدينك زي تيك يبروك دنيا ذات لوبعك تشغر لك ونوري ستجار تبرك هذا كابون داك بقاتا شيني كياكيتا كغاني سوا إتبا قوم بني كغاني سوا با إتك رأيوه addini shine rayuwa amma idan kai da ka rode ka za ta rode ka ne ta je ta loba ka ta je ta lalace ta nan sai tana maka dariya kuma yanda wani yake cewa diyar duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min aldalili usimmu bikiriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalil mutuwa in akwai wani abu da yake mafi kankanci ma mutuwa ta fi kadan din ma kaza kuma mutuwa tana kurumtar da wasu mutane tana imotar da su ba tare da ainihin dalili ba za ta karkantar da kai kaje kai ta shan wahala alhalin ba shine babban abin da wato ainihin mutum yake nema ba lahiranka ita ce a gaba hiyar duniya ta qulu bi mil'i fiha hadari hadari min fatati wa batashi wa la yadruka minni ibtisamun fa qawli murhikum wa fi lumki duniya tana fada maka cike da bakinka tana cewa kai kaffa kaffa kai kaffa kaffa dangane da sha'anina kada murmushi na ya rudar da kai magana ta takan saka dariya amma aiki na kuma yana saka kuka saboda haka duniya tana kyau tana zama wani abu idan ta hadu da addini amma idan mutum bai da addini to duk abun da ya samu na duniya wallahi abun tausayi ne abun tausayi ne saboda ya rudu da duniya ya manta da lahiransa lahiran kuma ita ce rayuwa gaba daya duk wata rayuwa in ba ta lahira ba ai ba rayuwa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ta muta abansa suna haka khandak wato shine gololo ramin da aka haka a lokacin da zuwatul ahzab saboda ana kafirai da suka yi taron dangi suka zo za su shiga garin Madina yayi sammako sai ya samu sahabbansa sun riga shi zuwa da muhajirun da ansarawa suna nan suna ta haka rami domin a kare abokanin gaba kar su shiga ainihin dari Madina manzo sun ayati Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faqri al-ansar wal muhajira ya Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira ya Allah ka gafartawa sahabbaina da suka kauro daga Makka suka zo Madina ya Allah ka gafartawa wato ainihin sahabbaina na Madina sune ansarawa suka suka ce nanu allazina bay'u Muhammada ala al-jihadi ma baqina abada mun ya muka manzo sun mubaya'a akan jihadi matikar muna rayi idan ka fahimci wannan sai ka rike addininka fiye da duniya idan duniyar ta samu zaka ji dadin ta idan akwai addini idan babu addini kuma kai abun tausayi ne ma ahsana ad-dina wa ad-dunya idha ijtama'a wa aqbaha al-kufr wal iflas lirajuli mamakin cin duniya da addini idan sun hadu mamakin munin talauci da kuma kafirci sun hadu ga mutum saboda haka addinin ka shine a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka samu wa'annan abubuwa guda hudu Allah karka damu ko da baka samu duniya ba saboda duniyan ba komai bane a wajen Allah subhanahu wataala abu na farko shine adaul amana wato ya zama kana da riƙon amana wanda riƙon amana tabi'a ce mai kyau wanda take nuna cewa kai mai imani ne kuma kai mutum ne tana nuna mutuntakan mutum kuma tana nuna cewa mutum ne mai imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana sannan babu addini ga wanda bai da alƙawari saboda haka in dai baka da amana kai ba mai riƙon amana bane babu imani a tare da kai saboda haka dole sai ka zama kana da amana sannan kuma kana zama mutum idan ka zama amintacce a cikin al'umma idan aka baka amana zaka rike amana to ka zama mutum a cikin al'umma amma idan baka da amana to kai ba komai bane ba komai bane a cikin al'umma baka da kima baka da daraja saboda babu mai ganin ka daraja ko da daraja ko da ganin kana ganin kanka cewa kai wani abu ne ni na cewa إذاب المرء لن يعفظ ثلاثا فبيعه ولو بكف من رمادي وفاء للصديق وبرد مال وتتمان سرائب في الفؤاد إذا متم ذكاء أبا قداد يربع فقال لك إما كثير شكولا لتوقاني ستا القواري لأنهم قوية سر شيني أمانا إن لكم عينهم كوتا هو ذاك من ظالة صلى الله عليه وسلم إذا متم هنا يمكا هيرا هنا باك ولي لعباري يجي موتم ولي ويا to amana ne wannan maganan ko bai gaya maka karka gaya wa kowa ba to karka gaya wa kowa amana ne saboda haka ya zama sirri a gare ka yana daga cikin abin da ke nuna amanan mutum ya zama mai boye sirri ne idan baka boye sirri idan baka da riƙon amana saboda haka ba za ka zama mai kima a cikin al'umma ba ko ba za ka yi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma karka ce wannan abu sirri ne tsakanina da wani amma kai kaɗai na gayawa za Allah karka gaya wa kowa ajikin ya zama ba sirrin ba kenan sai sun ce idza jawaza al-ithnaini sirrun fa innahu bi nafsin wa tafsirin hadith kamin idan sirri ya wuce mutum biyu to shi ke ya zama ba sirri bane ya tantance a yada shi saboda haka ko biyu ne yake amana yake maka sirri ne to ka rike masa wato ainihin amana sa ita amana tana shiga a cikin dukkan rayuwar dan adam addinin musulunci gaba ɗayan sa amana ne idan baka da amana addinin ka ba zai kyau ba imaninka da Allah amana ne Allah ta'ala ya ajiye a cikin zuciyarka kar kai shirka kar kai munafici kada ya zama akwai yaudara a cikin zuciyarka sallah amana ne azumi zakka duk wani abu na addini shi yasa ubangiji ta'ala ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan إنه كان ظلوما جهولا
وبنجي تعالى من تلتا و سميد قصيد دوا سو أمانا شيني الدين المسلمين فكا تسريك الدين المسلمين إذن سنيش دكيو ساكا مكون سو الجنة إذن بسريك إيش دكيو بلا سكيوتا دا سما دا قصا دا دوا سو دكتن سو سكيوتا ورن كربان ونا أمانا sai dan adam ya ce shi zai iya ya dauko ko ka san lokacin da baka dauko ko baka sani ba ka dauko wannan amana Allah ta'ala ya ce dan adam mai yawan zaluntan kansa ne kuma mai yawan zalunci idan addinin musulunci gaba ɗayan sa amana ne in baka da amana to addinin ka ba zai kyau ba imanin ka ba zai yi kyau ba musuluncin ka ba zai yi kyau ba duk sauran ibada da kake yi ba za su ta kai kyau ba sai idan ka zama amana akwai amana tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala da ka dauko na yin wannan addini na musulunci tsakaninka da Allah sannan akwai amana tsakaninka da mutane ajiya da suka baka ko an baka aro ko an baka kula da dukiyar wani ko an baka mata ko an baka shugabanci dukkanin wa'annan abubuwan gaba ɗayan su amana ne in baka riƙe amana ba ubangiji ta'ala zai tambaye ka zai tambaye ka Allah ta'ala yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat
inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
جدي تعالى الله تعالى أنا أمركم كفريك أمانا ووئن سكباك أمانا إذن بكريك با الله تعالى ذي تمريك جوان دي أمين سردك أكن دوك ينسى فلن لي كريك مسا أمانا ya zo a hadisi al-mu'minu man ammanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim mu'mini sune wanda mutane suka amince mu'mini shine wanda mutane suka amince masa akan dinanan su da dukiyar su idan kana barnata dukiyar mutane idan kana cin dukiyar jama'a ta hanyar ha'inci to kai ka ce ba mu'mini bane idan kana zudda dinanan musulmi kai ba mu'mini bane domin mu'mini akwai amana tsakanin sa da mu'mini dan uwansa ba zai zudda jinin sa kisa manzar sun ake la tarbi'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'di kada shashin ku kada ku dawo kafure bayana shashin ku yana dukan yin shashi kafure su suke kace juna su suke zudda dine juna amma mu'mini akwai amana tsakaninsa da dan uwansa ba zai zudda dinin sa ba zai ci dukiyansa ba ya sani cewa amana ne Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu za ta'kulu amwalakum bainakum bil batili
ya ayyuhal ladina amanu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an tarabin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
بيجي تعالى يكي يا قوداً لوك إيماني كاركو تدوكيو ينكو أتكالينكو دقرنا يتحن ينكاس وانت أبيتا الججيني ويكتك تدوكي أمواني تحن ينكو أشيكو ساكا كوها إنتي تدي إدن كاسي دوكي أني كباشو نعبو يباكا وكما شيني يباكا كوتا ko ya baka sadaka dole sai ya zama da dadin ransa ka ci dukiyan sannan nan ne baka ci amanan sa ba manzala kuma yana cewa la yahillu malu li'in muslimin illa bi ibn nafsin minhu baya halatta ka ci dukiyan mutum musulmi sai dai da dadin ransa in shi ya baka shikenan tun a lokacin da aka yi aikin haji da manzala kuma ya ban kwana da al'ummar sa yake inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne akan ku kuce wa juna haramun ne ka zubta jinin wani haramun ne ka ci dukiyar wani ba da yardansa ba haramun ne kuma ka ci mutuncin wani idan ka ci mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa ka ci amanansa a matsayinsa na musulmi dan uwanka wanda akwai amana a tsakaninku saboda haka a kiyaye haƙƙin al'umma idan ka shiga haƙƙin wani ka sani ranar alƙiyama sai ka biya Ubangiji subhanahu wataala baya yafi haƙƙin wani ko ka istighfari to miliyan ɗaya yaje idan shi wannan din ne yafe maka idan bai yafe maka ba ranar alkiyama za a dauki kyawawan ayyukanka ne a biya da shi in ko baka da shi a dauki munanan ayyukansa a lafta maka shi yaje ya rage nauyi ko kuma a ƙara maka nauyi sai ka fada azabar Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan shugabanci amana ne ba sai shugaban ƙasa ba ba sai gwamna ba sai sarkin gari ba ko shugabancin masallaci kake yi ko kana shugabantan wani komiti ne ko kane shugaban matasa ko kana shugabantan wasu al'umma ko shugaban dalibai duk wani shugabanci babba da karami amana ne aka baka idan kai ha'inci a cikin tafi amanar Allah Ubangiji ta'ala zai tambaye ka sai idan ka zama amincicce a shugabancinka nan ne ka zama mutumin kirki bawan Allah Abu Zar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi wani abu na shugabanci manzo sai yake masa ya abazar innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm alqiyama illa man akadaha bihaqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace ya abazar ka abun nan shugabanci amana ne shugabanci kaskanci ne da nadama ranan alqiyama sai dai wanda ya karbi shugabancin a bisa kyantanta ya cancanci ya karba sannan kuma ya ba da amanan da Allah ta'ala ya dora masa a shugabanci saboda haka wannan shine wanda ba zai yi nadama ba zai shiga kaskanci ba ranar alkiyama duk wanda Allah ya ba shugabanci ya rike amana ranar alkiyama Allah zai ɗaukaka darajarsa a gaban al'umma kamar yadda manzo sama yake cewa al-muqsituna yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yamini rahmat wato masu adalci shugabanni za a daga su kan mimbari ranar alkiyama Allah ya tallata su ya daga darajarsu sune wanda suke adalci a cikin shugabancinsu da kuma hukunce-hukuncen da suke yi saboda haka dole sai ka zama mai amana mai riƙon amana kafin ka zama mutum a cikin al'umma kuma ko da mutum ya ha'ince ka musulunci bai yarda ka ha'ince shi ba manzo Allah ya sanya ake addil amanata ila mani tamanaka wa la takun man khanaka ka ba da amana ga wanda ya amince maka kar ka ha'ince wanda ya ha'ince ka wanda ya ha'ince ka ma ba a yadda ka ha'ince shi ba shi yasa hatta kamuwa a musulunci haramun ne mutum an ba abin nan ka ba shi 10,000 ya kai wa wani sai ci amana ya je kashe ta ya je kashe wannan 10,000 shi kuma sai aka ba da 10,000 ka kawo masa to haramun ne ka ce ka riƙe a maimakon wancan 10,000 ko kai ko ya aike ka ka siyo masa abu na 10,000 ba za ka ce to dama akwai 10,000 na Allah ya kwato min ita ba kwato ma ita ba idan kai haka ka ha'ince shi ai ya amince da kai ne ya baka amana ko za ka karka ha'ince wanda ya ha'ince ka idan kana neman haƙin ka sai ka tafi kotu in ya ki ya baka a da a nemi shaidu da sauransu shikenan sai a baka haƙin ka amma ba a yadda ka ha'inci ko da wanda ya ha'ince ka ba. Sannan matan da aka baka ka aura ita ma amana ne aka baka. Iyayenka sun baka ita amana ne. Kamar yadda manzon Allah yake cewa ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wa sahaltum furujahunna bi kalimatin. Ku ji tsoron Allah dangane da iyalanku dangane da matanku domin amana ne aka dauki aka ba amana ne kuma kun halarta farjin su da kalmar Allah wallahi abinda yafi komai tsada abinda mutum ya mallaka shine ta babu abu mai tsada a duniya da zaka mallake shi kamar ta don ba a fi da shi a kasuwa idan kai ba mai haifuwa bane ko biyan dari ka bayar ba zaka samu da ba baiwa ce Allah ta'ala yake ba wanda yake so to mafi tsadan abun da mutum ya mallaka shine ɗansa ya haifi yarinyar nan yasta ce ya rene ta ya mata tarbiya ya sa ta a makaranta tunda ta kai minzalin da za ta yi amfani sai ya ɗauka sai ya baka ba ba son kuma ne ya yarda da kai ya baka ita wannan amana ne in ma duk duniya an ce kai mutumin banza ne shi ya yarda cewa kai mutumin kirki ne ya baka ina ganin cewa za ka riƙe masa wannan amana shi yasa manzo sama yake ku ji tsoron Allah kar ku ci amana iyalanku kun ɗauke su da amana ne saboda haka haƙoƙinta da Ubangiji ta ala wajarta maka a kanta ai naka a kanka wajibinka ka kafa wannan haƙƙi in ba ka ba kuma ka ci amana abubuwa da yawa na rayuwa amana tana shiga cikinsu wannan ita ce siffa ta farko siffa ta biyu shine sidiqul hadith ya zama kai mai gaskiya ne a wajen maganarka bayan riƙon amana dole sai ka zama mai gaskiya kafin ka zama mutumin kirki kafin ka zama bawan Allah kafin ka zama mai daraja a cikin al'umma duk abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne zai fito a bakinka ba ƙarya ba ita gaskiya ita take nuna cewa wannan mutumin bawan Allah ne wannan mutumin kirki ne shi yasa manzon Allah yake fa alaikum bisirri fa inna sirra yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna ku yi gaskiya gaskiya tana kai mutum izuwa ga nagarta tana sa mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki kuma wannan kirkin zai kai ka aljanna don haka alaman cewa wani mutumin kirki ne shine zama mai gaskiya amma ba a yi mutumin kirki mumini mara makaryaci ba a yi sai dai a yi munafiki shi yasa manzon Allah ya ce ku shaidi ka shaidin ku da ƙarya ƙarya kuma tana kai mutum izuwa ga fajirci sai zama fajiri fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta a sai alamun za ka zama bawan Allah mutumin kirki shine harshen kaikin ka zama gaskiya kake faɗa duk abin da za ka faɗa alkhairi ne shi yasa manzon Allah yake cewa innamal mar'u bi aqdari mutum yana zama mutum ne da ƙananan abubuwa guda biyu a jikinsa shine lisanuhu wa qalbuhu wato harshensa da kuma zuciyarsa in an cire harshenka aka cire zuciyarka ya zama gangan jiki kawai bai da amfani لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولن يبقى الا صوره اللحم والدم. هل شيء شيني ريبينكا؟ اي ريبينكا وشيني زوتيركا؟ ما في رزوبا ابن ريجي سيدي جدا نعم قوي. وانا كما قاوا ما تنادي شيء. هو ده هكا ياكا ما تكتيا يا هل شيكا؟ يا زما الخير نيكي فيتا وقولوا للناس وسنا. يا زما دو ابن لا تفتا جتيا نيكي فيتا واباكينكا. ما زالت ما يكي كفى بالمرء كذبا an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ya zama duk labarin da yaji ya faɗa in ka shiga social media za ka ga labarai mutum bai tabbatar da abu ya ta faɗa ya ta faɗa shi yasa asali ma in ka ji abu a irin aka ga abu a kazo ko wani abu asali ya zama ƙarya ne sai ka san waye ne ya faɗi shi daga ina ya fito sai ka yi bincike a kansa kafin ka tabbata idan da ana ƙarya to yanzu kuma ƙaryan an samu kofan yinta da yawa kowa ma ya zama ɗan jarida za ka yi a gidan rediyo da talabijin za ka ji labarai da jaridu yanzu kuma a wayarka za ka dinga gani mutum Allah yake ya ji labarin wani abu sabo maza zai watsa shi ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba in dai duk labarin da ka ji za ka tsorar maza kuma yake kai makaryaci ya ishe ka a ce maka makaryaci idan mutum ya zama makaryaci ba mutumin kirki bane kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan kai ki mutum aibe in ka ganki ka zama mutum amma bai da harshe yayi magana ƙarya zai maka to ana gane mutumin kirki ta hanyar harshensa ya zama maganan da yake faɗa mai kyau ne ta alkhairi ne magana ce wanda za ta faranta wa muminin rai magana ce kuma ta gaskiya ba zai faɗi magana a je a samu ba haka ba ne kuma idan kai mai gaskiya ne fa ka fi samun nutsuwa a rayuwarka manzala tuwa yace inna sidqa tumanina wa inna al-kadhiba riba gaskiya ne tuwa ne duk in gaskiyar ka fada baka da fargaba ko an tambaya an bincika haka da a samu manzala tuwa yace ƙarya kuma shakka ne idan kai ƙarya a tsorace kake katta tashi maka kada aje a bincika a samu ba haka bane mutuncin kai zube a ce kai makareci ne to ba sai kai gaskiya ba in zaka fadi fadi gaskiya kuma ita ka ja maka kabiya hakanan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubun zinariya fazuk fa inna sitta makamatun wa sitta yunjika inda Allahi wal umari kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya za ta tseratar da kai a wajen Allah ta'ala kuma za ta tseratar da kai a wajen wato ainihin mumini lokacin da aka je yakin tabuka munafukai sun zo sun bada sudiri na ƙarya ba su je ainihin yakin tabuka ba da su malik bin ka'ab karu bin malik amma munafukan nan sun zo sun yi ta yin ƙarya aka ba su uzuri Allah ta'ala ya yi musu hukuncin maƙaryata ya yi musu hukuncin munafukai suka halaka amma karu bin malik da ya zo sai ya faɗi gaskiya aka sa masa takunkumi na kwana 50 amma daga baya Allah ta'ala ya saukar da ayoyin alqur'ani yace ya karbi tubansa wannan din ya zame wata daraja har duniya ta tashi ana karanta a cikin alqur'ani gaskiyarsa ne kuma ya fitar da shi wallahi ba da wani uzuri sai da wani uzuri da bai je yaƙin nan ba aka ce to kaje sai Allah ya maka hukunci Allah kuma ya masa hukunci so da haka gaskiya ita ne za ta tsiratar da kai daga cikin dukkan halin da kake ciki amma wasu sun dauki ƙarya ita ce mafita abun da bai kai ya ka ba kai ƙarya kan kai ƙarya kai ƙarya har shi gana rubuta ka makaryaci wajen Allah subhanahu wataala ko za ka tsiyara harshen ka shi yasa ba a so mutum ya zama mai yawan surutu domin yawan surutu zai sa ya zama akwai ƙarya a cikin maganganun ka ma'anar sun ce assantu sayyidul akhlaq wato kawai shi shine shugaban ɗabi'u ya zo mutum a nitse yake baya magana sai ta kama kuma in zai faɗa gaskiya zai faɗa kuma magana mai kyau kalmomi masu kyau zai dinga faɗa amma idan ya zama da kowace magana za ka faɗa kai ne sarkin surutu duk inda aka haɗu kai ne mai yawan magana to gaskiya akwai matsala annutku zainun wassukutu salamatun fa idza nataqta fala takun biksara ma in nadimtu ala sukuti bimarratin wa laqad nadimtu ala alkalami mirara magana ado ne amma kuma shiru kuma ya kubuta ne yace ban taɓa yin shiru ne na dama ba amma na sha yin na dama akan maganan da nayi sai ka je ka faɗi wannan maganan daga baka zo kai ta na dama kuma magana zaren bunu ne in ji Bahaushe in ka riga ka zare shi kenan ba dama ka mayar tana nan tana bin ka ka kame harshen ka Allah zai ce wa ma'azu kuffa alayka hadha bayan ya gaya masa duk abubuwa na musulunci rukunin musulunci imani sallah rasul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zurratu sanami al-jihad fi sabilillah musulunci sallah jihadi sai mu'azu da wal sai manzo sai wani ce wa mu'azu bazan gaya maka abin da yake mallakan wayannan abubuwan gaba ɗaya ba wai na abubuwan ka na addinin gaba ɗaya akwai abin da ke mallakan su yace gaya mini sai rike harshen sai ce kuffa alayka hadha ka rike wannan harshen in ba ka rike harshen ba za ka zubda addinin ka za ka zubda mutuncin ka ma'azu idan ba zai ce ya rasulullah a inna la mu'aqazuna bima natakallamu bi yanzu abin da muke magana da shi din ma ana kama mu da shi manzo zuwa yake sakilaka ummuka ya ma'az wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hakaydu asnati mai zai ga tayi wazin ka yanzu akwai abin da ke sa mutane a wuta su gangara ta fiskan su ko hancin su fiye da ma abin da harshen su yake girba saboda ka harshen ka shi zai kai ka wuta yanzu mutanuka asaduka in tatruku ya atruku ya kulka manzo zuwa yake innal abda la yatakallamu bi kalmatin min ridwanillah la yulqi laha balan fayahdi biha fi nari jahannam sakina khalifa wa innal abda la yatakallamu bi kalmatin min sakhatillah la yulqi laha balan fayahdi biha fi nari jahannam sabina khalifa wanda inna al-abd la yatakallamu wato wani wanda yake son ya sai da dindin ya dauke mini hankali da ban yi niyan wa'azi ba sai aka zo aka ce do Allah ne wa'azi da godiya kawai da muku in nazo to na fara wa'azin kuma zo an tsaya mini ikam ana nuna mini takarda har ma na bi kusuri a wajen jan hadisi sai ka yace ki fara ki sai ka dawo maza zuwa ce inna al-abd la yatakallamu bi kalmatin min ridwanillah la yulqi laha balan fa yarfa'u Allah biha daraja wa inna al-abd la yatakallamu bi kalmatin min sakhatillah la yulqi laha balan fa yahmi biha fi nar jahannam 70 kharifa kuci yakan fadi wata kalma ta yardan Allah wanda za ta dawo masa yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya damuwa da ita bai dauka wata babban kalma ya fada ba amma Allah ya daga darajarsa a aljanna da sabbin wannan kalma mutum ko yakan faɗi wata kalma da za ta jawo fushin Ubangiji ta'ala, wanda baya ɗaukan wata kalma ce babba, amma da sabbin wannan kalman zai sulmuya cikin wutar jahannama ta kai shekara 70. Za ka sai ka kiyaye harshenka. Kalma ce kai kana ɗauka ba kawai bane, amma sai ta zama wani abu. Abu na uku shi ne husnul khaliqa, ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a. Kar mutum ya ɗauka sallah kawai shi ne addini da azumi da sauransu, a akwai kyawawan ɗabi'u, shi ne ma yake ƙara tabbatar da imaninka. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ko da haka wanda ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a ya fi kowa cikin imani. Wanda zama ce ina ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an aiko ni don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u. Ma aksara ma yudkhilu an-nasa al-janna, wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna ya rasulullah? Manzon Allah ya ce taqwallahi wa husnul khuluq, tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a. So da ka gyara ɗabi'an ka gyara ɗabi'unka tsakaninka da Allah, ka zama mai haƙuri, ka zama mai kyauta, ka zama mai ƙanƙan da kai, ka zama mai amana, ka zama mai gaskiya, ka siffantu da dukkan siffofi na yabo makarimul akhlaq wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffantu da su. Ubangiji ta'ala ya jingina masa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim,
wa innaka la'ala khuluqin azim.
Allah ta'ala ya ce yana kan ɗabi'u, manzon Allah yana kan ɗabi'u masu girma, su ne makarimul akhlaq. Lokacin da mala'ika biyu ya zo masa a kogon Hira, ai ya tsori, amma da ya zo wajen Khadija ya gaya mata gashi gashi ya ce ni khashitu an ana tuwa, na tsora cewa kaina fa. Sai Khadija ta kwantar masa da hankali ta ce ina kalla la yukhzika Allahu abada, Allah bai kaskantar da kai ba har abada. Me yasa? Innaka la tahmilu al-kalla wa taslu ar-rahima wa tu'addi al-amana wa ta'inu ala nawa'ib al-haq, ya rasulullah kana sadaka. Gyara halayenka, ka gyara ɗabi'unka, ka gyara mu'amalanka da mutane. Ittaqillaha haythuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ka ji tsoron Allah a duk inda kake. In kai mummuna kai kyakkyawa ka tuba maza maza ka koma zuwa ga Allah ta'ala, kai wa mutane mu'amala da ɗabi'a mai kyau. Maza su ma ya ce kai wa mutane mu'amala da irin mu'amalan da kake son su ma su yi maka. لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرأى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. فلكن إن كان لك كان أبيه هو ما جاء زمناك أبو نكر شيء شين إخفة في طومة يزم كان كامي ووجن حركا أبو نشنك يزم حلال كي قوكري نيما أبو نكي نيما حلال كركي ددكين حرام ديكين حرام. Haramun yana tasiri a jikinsa kuma yana tasiri a addininsa. Addininka ba zai kyau ba. Kai karɓan ibadanka ma yana da alaƙa da cin halal ɗinka. Sai Ubangiji ta Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati.
Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan innahu bima ta'maluna basir.
Ubangiji ta Allah ya ce ya ku manzanni ku ci wato daga abu mai tsarki na halal kuma ku yi aiki nagari. Malamai suka ce to karɓan aiki yana da alaƙa da cin halal, in kana cin halal ibadanka sai ta samu karɓuwa, haka nan addu'anka sai ta samu karɓuwa. Mun san hadisi da maza su ambaci mutumin da yake cin haramun sai ce fa annahu yustajabu lahu, to sai za a iya amsa masa kullu lahmin nabata min sutin fannaru auladihi, duk naman da ya tsiro da haramun wuta ita take cancanta da shi. Allah sai ya kona wannan jikin. Ko da haka ka tsaya ka nemi halal ɗinka, ka zama kana da sana'a kuma sana'an ta halal, duk abin da yake na haramun ne ka kuce masa, sai Allah ya sa albarka a cikin sana'anka, kuma ya sa albarka cikin abin da ka mallaka, ya sa albarka a cikin arzikinka. Sai ka ga ɗan kaɗan Allah ya sa masa albarka na halal ɗin ya ishe ka, wanda shi kuma wacce ya tara mai yawa na haramun amma yana nan, in an sayo masa wannan abu ya ɗan fara ci sai ji ba daɗi, a sayo masa wannan ba daɗi, ya kashe wajen 5,000 abinci da ji daɗinsa ba, ya sa idan 100 ba ji dadin sa sai kuma sai ka ci abincin 500 kuma Allah ya sa ka ji dadin wannan abincin ka ci shi hani an mari'a ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wanda wancan bai samu ba ka sa idan 2000 amma kana tafiya kana jin dadi kana ga ba wanda ya fita addu'a duniya kana da laushi a jikinka kana jin dadin ta saboda Allah ya mata albarka kawo mota mai arha Allah ya mata albarka kana tafiya kana jin dadin ta babu matsala shi kuma wancan duk wata sabuwar mota da ta fito hankalinka a tashe sai ya kai wannan mota wannan gaba daya ji ta fita ran sama kuma mota ce ta miliyan 10 ko miliyan 20 in ba wata ya wata miliyan 30 ko 40 ba sai ji gaba dayan sama wannan motar ta fita ran sa ba jin dadin ta sai kuma kana dan tafiya da motar ka kana jin dadin ta to wannan shine albarkar rayuwa idan ka tsaya akan halal to ubangiji ta'ala sai ya sa maka albarka a rayuwanka da addininka gaba daya muna fatan ubangiji ta'ala ya gyara mana dabi'un mu Allah ya gyara mana halayen mu Allah ya sa albarka a cikin wannan auratayya gaba daya mallam Aliyu gamawa Allah ya saka maka da alkhairi da ka tara wannan taro din martaba sarkin gamawa Allah ya saka da alkhairi a bisa karban bakonta guda aka yi dukkanin mu wanda suka zo daga wasu garuruwa da wanda suka zo daga nan gamawa suka zo sauraron wannan karatun Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya sa cikin mizanin kyawun ayyukanmu kowa Allah mai da shi gidan sa lafiya Allah ya haɗa mu a aljanna gaba daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Sheikh Abubakar.